أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وسرارو بركة مددري بركة مدساك سادوا أتكون نشيري من البركة نمغا باتانا غري شيرن دا أبساء الآدى ميكي كاومكو تاريخ صحبان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندنا أتكون تاريخ ببن صحابينا النبي صلى الله عليه وسلم Uthman ibn Affan wanda mun yi tarihin sa har halka 11 a yau insha Allah ta'ala zamu tashi akan darasin mu na 12 a cikin tarihin wannan babban sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallama Uthman ibn Affan Allah ya kara masa yadda kamar yadda muka sani muna tare da babban malami Dr. Muhammad Sani Umar Musa Rijallemo malami a Jami'ar Muslim a Jami'ar Bayero dake Kano tsangayar Shari'a da harkokin addinin musulunci a wancan makon muna cikin inda aka bude garuruwan da aka bude a lokacin Sayyidina Usman aka shiga musu da musulunci malam yayi mana ainihin bayani akan yadda aka gwabza a tsakanin rundunar musulmi da kashin jagorancin Amr dan As a gurin da ake kira da Manufiya anan an gwabza iska kasar Misra a yanzu a wannan yankin yake kuma anan ne Abdullahi shi Amr dan As ya gina masallaci wanda ake kira da Masjidur Rahma a Iskandariya sannan malam yayi mana bayani akan yadda aka shigar da musulunci Nuba yankin Sudan a shekara ta 31 karkashin jagorancin Abdullahi ibn Abi Sarh sannan har mun zo lokacin da aka shigar da musulunci Afrika Tunis kenan a yanzu a wannan gurin muka kammala to a yau kuma ina farin cikin sanar da ku cewa akramakallahu Allah ya masa dawa cikin wannan zauri namu domin zamu dora akan wakan Allah mai sauraro ne muka barka da zuwa
assalamu alaikum
to mai sauraro ka ba mu aron kunnuwanka insha Allah yau kuma zamu ji inda malam zai dora akan wakan Allah tafaddal
alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau zamu yi magana akan ma'arakatu dhatu sawari wata gwagwarmaya da aka yi ta tsakiyar ruwa bahar al-abyad al-mutawassit tekun da aka fi sani a da da bahar rum ko kuma a yanzu a ce mediterranean sea wannan yaki na ma'arakatu dhatu sawari ya biyo bayan asara da sojojin rumawa suka tafka a lokacin fathu Tunis wato shigar da musulunci Afrika wato Tunis daga wannan lokacin suka kula da cewa yanzu gababakin ruwa kasar su na ruwa suna yana cikin hadari bayan musulmi sun samu cin nasara sun shiga Tunis sun kuma karbe ta sannan kuma sojojin su na ruwa ya zamana su ma sun yi karfi tun daga farkon gabar wannan teku na shi abin nan baharul rum ko ka kira shi baharul abyad al-mutawassit mediterranean sea tun daga farkon sa har zuwa wato garuruwan Rhodes da kuma kasar abin nan garin Barka wanda yake cikin Libya duk musulmi sun mamaye nan gurin nan wannan yankin saboda haka sai Constantine ibn Herakl wanda shine kaisara na wannan lokacin sai ya tattaro mayakan ruwa da jiragen ruwa waɗanda Roma suka gina tun dacan wanda suke ganin za su iya yin amfani da shi wajen su dawo da haiba su kuma murkushe musulmi saboda haka ya fito da jiragen ruwa na yaki wasu ruwayoyi sun ce ya kai 2000 kura ba su kai 2000 ba dai alama ce suke nuna da yawa wato su waɗanda suka kaddara su da cewa yawan su ya kai 2000 sun yi wannan hasashe saboda yawan da aka gansu da shi a cikin ruwa sun taho domin su ga cewa sun murkushe musulmi sun kuma daufansa bisa hasarar da suka ta yi a baya a garuruwa daban-daban da musulmi suka rika murkushe su a ciki Sayyidina Usman ya ba da izinin cewa a tashi a ga cewa an kare wato kasar musulmi kada a bari har su iya shigowa cikin kasar musulmi su yi barna to nan Sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan Allah ya kara masa yarda
amin
ya tura wato mayakan ruwa stool wato jirgin yaki na ruwa ko jiragen yaki na ruwa da suke Sham yace su tashi su fita domin wannan wato gogurmaya gobzawa a karkashin shugabancin Busur ibn Arta Busur ibn Arta ya haɗu da Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh wanda shi kuma yake tafe da jiragen yakin wato jiragen ruwan yaki na Masar to dukan su gaba daya suka haɗu karkashin jagorancin shi Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh wato wanda dukkan su gaba daya basu fi jiragen yaki ko ince jiragen ruwa guda 200 ba to wannan shine aljeshul islami a lokacin shine runduna sojoji na musulunci wanda a cikin su akwai manya-manyan mayaka masu jarunta kwarai da gaske waɗanda suka nuna jarunta su a yaƙe-yaƙen da aka yi na baya wanda kuma suka yi nasara a cikin yaƙe-yaƙen da suka gwagwa fafata da Rumawa saboda haka su kuma Rumawa a nan lokacin suna cike da tsoro duk da dai ga yawan su ga kuma irin tanadin da suke da shi na manya-manyan jiragen ruwa na yaƙi to amma suna tsoro suna jin haiba ta musulmi duk da karancin musulmi da rashin yawan su kuma musulmi suna jin karfin gwiwa saboda suna tuna cewa a baya ai sun sha fafatawa da waɗannan kuma Allah ta'ala yana ba su nasara saboda haka yanzu sun shigo cikin ruwa kuma ana jin za a fafata a cikin ruwa kuma ba abin da ya fito da su sai ɗaukaka addinin Allah da kuma karya wannan bakin mulki na zalunci da Rumawa suke yi a kasashe daban-daban.
Akamakallawo wannan adadin na jiragen yana da bukatar a dan kara fito da shi fili. Shi musulmai adadin jiragen nasu nawa kace?
200.
Yayin da kuma har na ake kwatanta shi da
Allahu Akbar. Jirage 1000 wadanda suke dauke da sojoji. Saboda kaga yawan wato tazarar ba kadan bace 200 da abin nan kaga sun ninka sojojin gida biyar. To abubuwan da suka jawo waɗannan wannan fafatawa kamar yadda muka faɗa na farko irin yadda musulmi suka yi kace-kace da Rumawa a Afrika wato a Tunis na biyu duka gaɓaɓɓakin ruwa da inda Rumawa suke mulki da shi sun zo abin da musulmi sun mamaye inda ya shafi gabas da gabas ta yamma ta gabas da ta kudu duk nan jiragen musulmi su suke ta kai kawo a gurin wato sun kwace wannan iko da wannan yanki sannan kuma Rumawa suna jin tsoron cewa idan musulmi suka yi karfi kuma karfi irin na sojan ruwa to ba mu shakka za su iya kawo farmaki Constantinople to ita ce Istanbul a wancan lokaci wanda ita ce babbar cibiyar mulkin Rumawa saboda haka za su iya kawo hari nan to gara su yi kokarin ya za su yi su tare su tun kabanin ba su yi wannan karfin ba kuma tun gaban ba su taso da niyyar yin kawo wannan harin ba sannan shi Constantine dan Herakl ya so ya yi wannan yakin domin ya dawo da Rumawa haibar su wato kwarjinin da suke da shi sai kuma gashi a cikin lokaci suna ta shiga yaki da musulmi ana kuma ta karya su inda suka shiga yaki da musulmi su yi nasara akan su to me ya kamata ya yi ya dawo da su Rumawa da sojojin Rumawa kwarjininsu da mutuncinsu da tsoransu da ake ji yanzu aka daina to shi da ya fito da wannan shiri domin idan aka fafata aka yi nasara kaga shi kenan wannan kwarjinin nasu ya dawo sannan kuma su Rumawa sun so a yi wannan yakin musamman ma kasancewar suna ganin za a fafata a cikin ruwa su kuma suna da kwarewa kwarai da gaske wajen sha'anin harkar yaki na ruwa sun dade suna fafatawa a cikin ruwa kuma sun dade suna gudanar da irin wannan nau'in yakin saboda haka sun kawo a ransu cewa tabbas an aka yi wannan fafatawar da musulmi a cikin ruwa to suke da galaba bayan yawan su kuma da kwarewar su da suke da ita tun farko sannan kuma abu na shida wanda ya sa shine ya sa aka wato suka fito domin wannan yaki na zawatu sawari abinda ya same su a Iskandariya wato ganin an kwace Iskandariya suna ga wannan wata hanya ce da idan suka yi nasara a wannan gugurmayar to wannan za ta buɗe kofa zuwa su dawo da wannan gari na Iskandariya wanda yake da wato tarihi yake da matsayi babba a gurin Rumawa da kuma gurin shi kansa kaisar na wannan lokaci shine Constantine ibn Herakl sarkin Rumawa. To waɗannan kadan daga cikin abubuwan da suka sabbaba shi wannan yakin da aka fi sani da zatus sawari. Yana da kyau mu dan faɗi menene sawari din. Sawari abin da ake nufi da sawari idan waɗannan itatuwa dogaye da ake kafa su a cikin jirgin ruwa waɗanda suke ɗauke da tutoci da kuma shurra, wato irin lemar ruwa din nan wacce take iska take hurawa jirgi na tafiya. Waɗannan itacen su ake kira sawari. To saboda yawan jiragen ruwan da Rumawa suke tafi da su, da iya da na musulmi wanda suke tafi da su, saboda ko ina ka duba wannan itatuwan ne tsaye-tsaye. To shi yasa sai ake kiran yakin da cewa ma'arakatu zatu sawari, wato yaki na ma'abuciyar waɗannan itatuwa na cikin jiragen ruwa. Sawari din shine ma'anar wannan sawari.
Akan Allah, mutum in ya ji kamar wannan ana magana da shekara sama da 1000 da wani abu, zai tunanin irin jiragen ruwa ne, irin kwale-kwale ko kuma ƙananan jiragen ruwa. Shin su a wannan lokacin ma akwai ci gaban manya-manyan jiragen ruwa?
Wannan jirgin ruwa, jirgin ruwa ai ba aka ce jirgin ruwa ba, ana nufin kwale-kwale ba. Akwai kwale-kwale wannan tsarar kenan. In aka yi magana da jirgin ruwa wanda Allah Ta'ala ya ce ya yi siffanta su da cewa fil bahri kal a'lam, zai tafi a cikin ruwa kamar manyan duwatsu. Daga jirgin ruwan Annabi Nuhu alayhi salam ya ɗauki duniyarsa ta lokacin gaba ɗaya, duk wanda suka yi imani a lokacin a ciki suka shiga. So suna da manya-manyan jiragen ruwa waɗanda ake musu, su ba inji ne ke tafiyar da su ba, ba kuma mutane ne ke sa abin nan mai suke kiransa abin tukin ruwa na itace da suke juya shi a tukin ruwa da shi, ba mutane ke yin wannan. Wannan kwale-kwale ake masa wannan, su suna amfani da shawara ne. Akwai kyallaye manya-manya da ake ɗaurawa wanda iska ke taimakawa wajen tafiyar tunkuɗa jiragen. Sannan za a samu direbobi waɗanda za su riƙa tuƙa shi domin su jujjuya shi inda ya kamata. Amma dai shi ita wannan iska ita ke taimaka masa wajen tafiya. To duk suna da shi waɗannan. So ana maganar manya-manyan jirage ne, ba wai ana maganar kwale-kwale ɗan ƙarami ba ne. Kwale-kwale a zaune ma ake tuƙa shi, wannan kuma da mutane ke cike da shi. To ina aka yi wannan yakin? Galibi daga littattafai da suka yi rubutu game da yakin ba su ambata takamaiman a daidai ina ne ba, tunda yakin cikin ruwa ne. To a daidai ina ya fi kusa da wani gari ya fi kusa? To akwai Shauki Abu Khalil. Shauki Abu Khalil yana da littafi da ya rubuta, marubucin tarihi ne tuman kasar Jordan ne. Yana da rubutun tarihi da ya akan wannan yakin, sunan littafin Zatu Sawari. To a ciki ya yi kokari na ya fahimci cewa inda aka yi yakin nahiyar Iskandariya ne, saboda wasu nusus da ya samu ɗan kaɗan waɗanda suke nuna haka, kamar a cikin littafin Nujumuz Zahira fi Muluki Misr wal Qahira na Ibn Tadarbardi, ya nuna cewa abin a nahiyar Iskandariya ne. Sannan Ibn Khaldun shi ma a cikin tarihinsa ya ambaci cewa a wannan nahiyar ne na Iskandariya. Sannan aka kula da shi babban manufar shi kansa Constantine Ibn Herakl a lokacin, shi ne yaya zai yi ya karya sojojin musulmi kuma ya kwato Iskandariya, don ita ce babban burinsu. Musamman musulmi sun yi karfi, sun fara yin karfi a harkar jirgin ruwa da mallakar jiragen yaƙi na ruwa, yayin da suka kwace irin su Iskandariya din da Akka da wasu garuruwa wanda muka ambata a wancan lokaci. To samun garuruwa irin su Iskandariya din sun shahara wajen kera irin waɗannan jirage. To ya taimaka wa musulmi wajen su yi karfi ta fuskar mallakar jiragen da za su iya shiga cikin ruwa da su, har ma a fafata wani yaƙi tare da su. To yana ga in ya kwato wannan, to ya raunana ƙarfin musulmi kwarai da gaske, kuma ya dawo da daular Rumawa haibarta wacce ta rasa. Saboda haka akwai yiwuwar tabbas ya yi wannan nahiya ɗin, kuma abin ya kasance a wannan nahiya ɗin aka yi. To wannan shi ne dai abin da shi Shauki Abu Khalil ya fi rinjayarwa a cikin rubutunsa da ya yi akan wannan yaƙi, kuma wasu daga cikin littattafai na Turawa da suka yi rubutu akan wannan yaƙi su ma sun fi kawo maganar Iskandariya ɗin, tunda suna kawo cewa an yi yaƙin ne a wani guri da ake kira Fonika. Fonika ɗin nan guri ne wanda yake cikin, wato yake gabashin Iskandariya, kamar kan iyaka ne na Iskandariya. kusa da birnin da ake kira Mursi Matruh a yanzu a cikin kasar Masar a nan gurin yake. To ka kamar su kansu a rubuce-rubucen su da suka yi na tarihin yakin sun rubuta cewa a nahiyar Iskandariya ne abin ya faru. Malik ibn Aus ibn al-Hadathan yana bada labarin abubuwan da suka faru a wannan yaki. Yake cewa da ni a cikin wannan yaki na zatu sawari kuma mun hadu a cikin teku shine wannan al-bahrul abyad al-mutawassit. Mun hadu a cikin teku sai muka dubi jiragen ruwan da suka zo da su, sai muka ga jiragen ruwa ne da ba mu taba ganin yawa jiragen ruwa irin nasu ba. Sannan kuma iska a lokacin inda take kadawa ta fi taimakon su akan mu, inji shi. Ci inda iska take kadawa ta fi taimakon jiragen ruwa na Rumawa akan jiragen ruwa na musulmi, ga kuma yawa da suka fi su. To saboda sai muka dakatar da jiragen mu, sai muka tsaya muka tsayar da su a cikin ruwa. Akwai dabara da suke wajen tsayar da jirage su tsaya cak a cikin ruwa. Sai muka tsayar da jiragen mu, su ma sai suka tsayar da nasu kusa da mu, ba su kara so ba ma mu kara sa ba. Yace can aka sai muka samu iskar sai ta dallafa, wacce da can kusan mu za ta iya rikita mana al'amura. Sai muka cewa Rumawa a lokacin, wato musulmi sai suka buƙaci Rumawa cewa maimakon mu yaƙe nan a cikin ruwa, da me ba za mu fito ƙasa ba mu fafata. Wato suka yi musu tayin cewa a yi yaƙin a waje, saboda su Larabawa a lokacin sun fi gane wa yaƙin waje, sun shi suka fi iyawa a kan dawakai da sauransu. To yanzu za a yi wani yaƙi a cikin ruwa, don haka sai suka nemi Rumawan cewa ku sauko mu sauko in ya so a buga a waje. To sai Rumawan suka ce gaba ɗayansu sai suka yi ihu, suka hada baki cewa su a ruwa za a yi. Saboda sun fi amincewa cewa in a ruwan ne to za su fi nasara, baya ga yawan su kuma sun fi na da kwarewa wajen sarrafa yaki a cikin ruwan. To kaga wanda yana nuna zabin da suka yi, yana nuna suna da wata fika, suna da confidence a cikin yakin cewa in dai yakin ne ya gudana a yadda aka taho to za su yi nasara domin waccan kwarewa da suke da shi. A wannan lokaci duka bangarorin biyu suka kwana a tsakiyar ruwa. Musulmi dai suna cikin damuwa saboda yanayin da suka hango na yawan mutanen da kuma kasancewar da yawa daga cikin su basu san yakin ruwa, wataƙila ma wani a ran nan ya fara shiga cikin jirgin ruwa din. To sai shi komandan musulmi, sun ce mun ce shine Abdullahi ibn Sa'd ibn Abi Sarh shi ne ke jagorancin abin nan. Cikin dare sai ya tashi ya ce ku bani shawara mu ga me ya kamata mu yi, ya za mu iya cin nasara akan waɗannan abokan faɗan namu. Saboda ya yi tattaunawa da wasu a cikin dare yana jin shawarwarinsu, ya ce kuma waɗanda duk suke nan waɗanda za su iya sallah su je su yi sallah, a yi ta addu'a, a yi ta zikiri, a cika dare da tahajjudi. Sannan yake ba da tarihin labarin abin shi Malik ibn Aus ibn al-Hadathan yake cewa fakana lahum dawiyun kadawiyin nahl, wato sai jin wato karatun su kake ji kamar kukan kudan zuma. To su kuma Rumawa a daren suka yi ta buga abin din su karorawarsu ta kristoci a cikin jiragen su. To da aka wayi gari shi Constantin sai ya ga kawai ya kamata kawai mai ma za a tsaya jira a fara bugawa mana. Shi Constantin shi da kansa shi ya jagoranci tawagarsa, wanda zai nuna maka cewa babban abu ne a gunsa, ba ma wani komanda kamar a ce Sayyidina Uthman din shine zai zo da kansa. Shi Constantin ibn Harakal shi ya zo da kansa, saboda haka shine komandar wannan tafiya. Abdullahi ibn Sa'd ibn Abi Sarh da ya gama yi wa musulmi sallar asuba, limanci ya gama sallar asuba, sai ya nemi shawarar masu fahimta, masu ra'ayi wanda suke da gogewa daga cikin sojojinsa ya za a yi. To sai suka yi haɗu akan wani plan guda ɗaya, cewa duk da cewa a ruwa ake, sai yadda za su yi yakin ya zama kamar a waje ake yin shi ba a cikin ruwa ba. Ta yaya? Shine su samu a matsar da jiragen ruwan musulmi sai sun hadu da nasu na Rumawa. Sai a samu wasu ƴan kundun bala sai su fada ruwa kamar kwadi su shiga karkashin taruwa karkashi sai su daure su rika daure jiragen ruwan musulmi da na Rumawa ta yadda ba za a iya rabuwa ba in an hadu an hadu. Saboda haka kaga an hada wannan jirgi da wancan jirgi da wancan jirgi an hada daure su kaga shikenan za su zama kamar wata kasa ce guda daya da nan yakin za a yi shi. Saboda haka hakan kuma aka yi aka samu ƴan kundun bala ƴan sai da rai suka dira karkashin ruwan suka daure jirage a samu jirgi guda 20 a hade su a daure a samu jirgi guda 10-20 a hade a daure haka suka yi ta yi da zaman ga sunan a cikin ruwa amma kamar wani fili ne a abin nan kamar fili ne a waje. Abdullahi bin Sa'ad a lokacin ya taro sojojinsa ya yi musu wa'azi ya yi musu nasiha ya umarce su daga taranta Alkur'ani musamman suratul Anfal domin ta kara musu karsashi ta kara musu sabati da jin wato su abu ne guda daya wato ta kara musu haɗin kai. To Rumawa su suka fara barkewa da yakin domin su sun kagara ya kamata a fara fada
suna ganin cin
da sawa sawa da su a ra'ayinsu suna ga su za su yi nasara tun lokacin da suka fara cewa ai aruwa ai aruwa ai aruwa wannan ya nuna cewa su sun fi gamsuwa da cewa in akai aruwa to su za su yi nasara. Don haka wannan abinda suke ji a ransu sai yasa suka auka wa jiragen musulmi suna ga cikin dan kankanin lokaci za su murtsike su a jirage abin nan sahun musulmi da yake gabansu suka fara kai musu abin nan hari suka fara kai musu sara da suka da harbi aka yi ta fafatawa kuma zamana fafata ce mai tsananin gaske saboda abu ne ko a mutu ko a yi rai kowa ya riga ya saddaka su waɗancan suna da karfin wato zato da suke da shi na za su yi nasara su kuma waɗannan suna da karfin abin nan a imani da yadda da cewa Ubangiji Ta'ala ba zai tozarta su ba. Saboda haka kowanne akwai wani abin da yake in gizo shi yake tunkuɗo shi saboda haka sai yakin ya zama yaki ne mai tsananin gaske guri yayi kaca-kaca abin nan a har ake cewa jini wato ruwan gaba ɗaya ya zama kamar jini yayi jajawur sai da Tabari yake sifanta abin a littafin sa yake cewa inna dama kana galiban ala alma wato jini ya rinjayi ruwa a wannan ma'araka din har su kansu masu tarihin su na kasashen yamma su ma haka suka karka ba da sifar ita wannan ma'araka din kamar Siofans wani malamin tarihi ne na Britania kasan Britania shi ma da yake sifanta ma'araka ya kira ta da cewa Yarmouk Thaniya wato yakin Yarmouk ne na biyu. Yakin Yarmouk an san yadda aka fafata aka gwabza aka yi gumurzu wanda Allah Ta'ala karshe ya ba wa musulmi nasara akan su. To yadda yakin ya zama da tsanani akan Rumawa duk da yawan su shi yasa shi wannan marubuci dan kasar Britania Theophans ya sifanta abin da cewa Yarmouk ce ta biyu aka yi wa Rumawa. A wannan lokacin Rumawa sun yi kokarin yadda za su yi su nitsar da jirgin da shi Abdullahi bin Abi Sarh yake a ciki domin suka yi haka to zai zama musulmi ba su da shugaba ba su da jagora to abubuwan su za su ƙara sabarbarewa. To saboda haka sai wani jirgi daga cikin jiragen Rumawa ya matso kusa da jirgin da shi Abdullahi bin Abi Sarh yake ciki suka sanya wata sarƙa suka sarƙafo shi kan za su ja shi ya zama gefe can in yaso su nutsar da shi. To nan aka samu wani cikin musulmi ɗan kundun bala ana kiransa Alqama ibn Yazid al-Latifi shi ne ya fada kan sarƙoƙin ya sa abin makamansa ya kakkatse sarƙoƙin ya raba wannan jirgi na shi shugaba Abdullahi bin Abi Sarh ya raba shi da jirgin Rumawa ya kubutar da wannan shugaba na shi. To musulmi duk da irin wannan wahalhalu dai sun dage sun cije sun yi haƙuri kamar yadda suka saba a sauran yaƙe-yaƙensu kuma Allah ta'ala ya rubuta musu nasara saboda hakurin da suka yi a jiragen rumawa na yaki na ruwa suka yi kace-kace shi kansa shugaban nasu gaba ɗaya Constantine ya kusa ya fada hannun musulmi sai zama fursuna hannun musulmi kamar yadda Ibn Abdul Hakam yake ambata ya dai samu karshe ne ya kubuce ya tsire lokacin da ya ga sojojinsa suna ta tarwatsewa gawawwakin su suna ta fada suna ta yawo a kan ruwa to wannan yasa ya shi yayi kokari ya kubuce ya gudu ya isa tsibirin Sicilia anan ya tiki to bayan iskar da igiyar ruwa ta jefo shi nan da jirgin sa mutanen garin suka tambaye shi waye ya ba su labarin shi ne Constantine shugaban kaza shugaban Rumawa gashi kuma yakin da suka shiga Sicilia cikin yanki ne a cikin Andalus cikin Spain eh so haka lokacin tana hannun su sune da yankin Rumawan ne to ganin haka suka ga cewa wannan ya jawo Rumawa abin kunya ya ja musu wulakanci yanzu gashi nan ana musu dariya kuma zaman sa anan ma zai iya sa musulmin nan su biyo shi su ma ya ja musu matsala kawai suka kashe shi to kaga a wannan yaki da ya gama dai kace-kace an gama da sarki ma gaba daya malikin Rum gaba daya ma an tashe shi to shi yasa ma'arakar take da girma a tarihi shi yasa suke sifanta da Yarmouk ce ta biyu haka wannan ita ce ma'arakatu zatus sawari wanda ta bar nata'ij babba sosai a tarihin musulunci to sawa'un ga su musulmi da kuma su kansu Rumawa in suka tana sun san irin wahalar da suka sha duk da ga yawan su ga kwarewar su ta cikin harkar ruwa ga kuma irin karshe yadda yakin ya zama musu to wannan ita ce farkon ma'araka hasima da musulmi suka yi a cikin ruwa ita ce farko a tarihin yaƙe-yaƙen musulmi da suka yi wata ma'araka wata gwagwarmaya da ta zo ita ce ta kawo canji babba wanda ta fito da ƙarfin sojoji na musulmi ƙarfin sojojin ruwa na musulmi aka fahimci cewa musulmi fa sun yi ƙarfi ta fuskar sojan ruwa aka duba aka ga irin tanadin su na jiragen ruwa da kuma sojojin sa su da yake yaki a ruwa za a ga cewa wasu ne waɗanda ba su daɗe da farawa ba to amma saboda imani da ƙwazo da ƙoƙari da haƙuri wannan yasa abokan faɗan su suka ji jiki ƙwarai da gaske kuma Allah ta'ala yasa aka nasara aka karya waɗannan Rumawa sannan su kansu Rumawa tun daga lokacin suka fuskanci cewa plan ɗin da suke da shi tsarin da suke da shi ne da za su iya karya musulmi ta fuskar ƙarfin soja na ruwa tsari ne wanda ba zai nasara ba sun kula cewa tun da har aka yi wannan sun fito ƙwansu da ƙwarƙwatarsu da jiragensu na ruwa da waye amma kuma ƙarshe an karya su to sun fahimci khuttasu fashila plan ɗin da suke da shi plan ne wanda ba zai nasara ba tun daga wannan lokacin suka fara tunanin kawai yaya za su yi su iya kare yankinsu ba wai su iya jindin faro cewa za su nufi musulmi da kansu ba saɓanin yadda da suke tunani cewa in suka fita da kansu da yawansu da ƙwarewarsu za su iya murtsike musulmi na cikin ruwa har su kai ga cimma buƙatarsu na dawowa da kansu garin Iskandariya to ƙarshe dai a sunan Baharul Rum daga lokacin ya tashi tunda da can Baharul Rum saboda Rumawan suke da iko a cikinsa su suke yawo su suke fantama sojojinsu ne suke kai komo a ciki to yanzu abin ba haka yake ba an kwace wannan ikon daga kannunsu ya tashi daga Baharul Rum kuma har abada yanzu ba za ka kira shi da Baharul Rum ba musulmi suka iya bude ta nan musulmi suka iya samun damar bude Cyprus, Cyprus da Crete da Corsica da Sardinia da Sicilia da tsibirin Biliyar har suka kai ga Marsilia duk ta wannan hanyar kuma daga wannan damar ne har suka kai ga cimma waɗannan nasarori wanda aka same su a cikin tsawon lokuta daban-daban na tarihi ba wai a wannan lokacin Sayyidina Usman ba a wannan dai lokacin Sayyidina Usman ma'arakatu zatus sawari ita buɗe kofar har aka riƙa cin waɗannan garuruwa da yaki har ta kai ma an kai ga samun karbar kasar Spain ma gaba ɗaya ta zama al-Andalus ta koma a hannun musulmi
kuma da Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi sauraro tsawon mintuna 30 kenan kana sauraron mu a cikin wannan shiri na magabata nagari tare da Dr. Muhammad Sani Umar Musari Jallemo babban malami a tsangayar shari'a da harkokin addinin musulunci na Jami'ar Bayero da ke Kano cikin tarihin babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama Sayyidina Usman ibn Affan mun ji yanda aka gabza a yakin da ake kiransa da zatu sawari mun ji daukakar da Allah madaukakin sarki ya bawa musulmai suna jirgin ruwa bai wuce 200 ba suka gabza da jirgin ruwa sama da kusan 1000 ake kestawa amma tare da haka har shugaban wadancan bangaren ya tsere ya dawo kuma mun ji da Allah madaukakin sarki ya dashi ga dukkan mai sauraron mu mai neman sha'awar shigowa cikin wannan shiri ko tambaya ko karin haske zai iya tuntuɓar mu a lambar mu kamar haka 08063 036 69 08063 036 69 ko kuma ya neme mu a shafinmu na email alhawariyuna@yahoo.com aka makallahu ina za mu dosa yanzu
wato nata'ij wato sakamakon da shi wannan yaki ya bari akwai batun musulmi sun samu saitara sun samu galaba sun samu iko akan bahrul abyadul mutawassit yanzu jiragen ruwa na musulmi suke da iko da wannan ruwa kuma iko ba na nuna kijibin karfi ba na nuna barazana ba ko kokarin satar wato fashi ko wani abu na cikin ruwa ba dan wannan ba sun samu wani iko da zai ba su dama su yi da'awa zuwa ga Allah sun samu wani iko da zai ba su dama su karya dukkan wani azzalimi da da yake hankoro ko yake tinkaho da yana da karfi a ruwa kuma zai iya kaiwa musulmi hari ya iya cin nasara a kansu sun samu wani iko na su yada wayewa da ci gaba ta musulunci wanda ta samu asali daga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da shi irin sakamakon da wannan yakin ya bayar ya haifar wato ya sa musulmi sun dukufa wajen karanta ilimin teku al-ulumul bahriya ilimin teku da kera jiragen ruwa da yadda za a samar da makamai da za a amfani da su a cikin jirgin ruwa da hanyoyin da za a yaki a kan jirgin ruwa da abinda yake da alaka da ilmul falak musamman yadda za a gudanar ko za a tafiyar ko za a tuka waɗannan jiragen ruwa a cikin ruwa har a iya sanin a ina suke yanzu a gabas a kudu a gabas a yamma ko a kudu ko a arewa suke suka anan musulmi suka fito da abinda ake kira astrolab wato bosala ta falaki wanda zaka gane gabas da yamma da kudu da arewa sai musulmi suka fara fito da ita wanda yake nuna maka direction na wanda yake kibla da wai da wai to musulmi suka fara fito da shi suna kiran shi Ustur Lab suka fara fito da shi wanda suka rika amfani da shi a cikin ruwa wanda har ya kasance an sun wato yi upgrading dinsa sun kara kyautata shi ta yadda turawa daga baya waɗanda suka yi tafiye-tafiye a cikin jirgin ruwa suka yi amfani da shi irin su Christopher Columbus wanda shi ya gano yankin America irin su Americo Vespucci wanda a cikin yawace-yawacen sa a ruwa wajen gano garuruwa da tsibirai sun yi amfani da waɗannan abubuwa da musulmi ne suka fara kirkiro da su to wannan yakin shi ya buɗe kofa musulmi suka fahimci cewa a cikin wannan harka su ma shi suna da abubuwa da za su iya takawa kuma suka taka har ta zo tafi ta abokan faɗan su saboda haka wannan yaki wata ma'araka ce da take nuna fifikon aqida kyakkyawa wacce take tsaye akan kyakkyawan shiri da tanadi akan aqida da take mara kyau ce aqidar da kawai an gina ta ne akan yawa akan karfin makami ana da yawa kuma ana da karfin makami amma kuma aqida take dauke da zalunci take dauke da cutarwa take dauke da shiga haƙin bil adama sai ya kasance wannan yawa da wannan makaman duk ba su yi amfani ba aqidar da ta gina ta akan gaskiya aka gina ta akan adalci ita ce ta yi rinjaye wanda kuma yake nuna maka cewa ko ba dade duk wata akidar da za a gina ta kawai akan ana da karfi kawai an fi karfi ko an fi makamai ko an fi abin nan in tafiya tayi tafiya zuwa zo lokacin da wannan akidar za ta rushe ba za ta ce ko ina ba ga musulmi a daidai lokacin ba su da kwarewa sosai ta fuskar hawa jiragen ruwa su yi tafiya ba su da kwarewa ta fuskar su yi yaki a cikin jirgin ruwa to amma kuma gashi Allah ta'ala ya ba su iko ya ba su nasara har sun yada addinin su sun daukaka kalmar Allah ta'ala a bayan kasa wannan shi yasa ake yaban shi jagoran tafiyar shi Abdullahi ibn Abi Sar na ɗaya daga cikin mahasin dinsa a musulunci wanda ba za a manta ba kusan duk wani alhairan da muke faɗa bayan shi Sayyidina Usman wanda shine jagora kwata-kwata da ya bayar da damar har a je ayi wannan bayan da ana jin tsoron ma a shiga ruwa kamar lokacin Sayyidina Usman a lokacin Sayyidina Umar kuma ka faɗa a baya ya hana ma a ce za a nufi ruwa ko a ce za a shigar da musulmi kada a je a jawo musulmi asara rayuka Sayyidina Usman shi ya fara ba da dama bayan Muawiya ibn Abi Sufyan ya yi ta matsawa ya ta insistin cewa ya kamata lokaci ya yi gashi muna da iyaka da su kuma kullum barazana ne suke kawo mana a rayuwarmu ta musulmi to baya ga waɗannan da za a ambata to ba wanda za ka ambato a cikin wannan yakin ko wannan nasarorin da aka cimma ka kwarzanta masa ka yabe shi kamar shi Abdullahi bin Sa'ad ibn Abi Sarh da irin juriyarsa da irin jajircewarsa da irin ikon da wato kwarewar da ya nuna wajen gudanar da al'ummarsa da sojojinsa irin yadda ya nuna saukin kai wajen zama da su ya nemi shawarar su ya kuma sa su akan hanya cikin duk abin da suke wannan duk zai nuna maka irin yadda tarbiyyar sahabbai ta kasance a wancan lokaci tarbiyya ce wacce ke ta musamman idan muka kalli yaƙe-yaƙen da Sayyidina Usman ya shiga a zamanin sa aka fafata za mu iya fita da darussa da yawa Ibn Kathir lokacin da yake magana akan Sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu a cikin littafinsa Al-Bidaya wa An-Nihaya yana cewa Allah ta'ala ya bude garuruwa ko yankin kasashe da garuruwa da yawa a hannunsa Sayyidina Usman yake cewa tawassa'atil mamlaka al-islamiyya wato kasa ta musulmi ko masarauta ta musulmi ta kara fadada wanda da yake cewa wamtaddatid dawlatul muhammadiyya a zamaninsa daula ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta kara fadi وبلغت الرساله المصطفويه في مشارق الارض ومغاربها ساقون منزل الله صلى الله عليه وسلم da yazo da shi ya isa ya kai gabashin duniya da yammacin ta kuma fadar Allah ta'ala da yace wato fadar Allah ta'ala ta fito karara ta zama gaskiya inda Allah ta'ala yake cewa wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون الله تعالى yake cewa Allah ta'ala yayi ma wadanda suka yi imani daga cikin ku alkawari kuma suka yi aiki na kwarai lalle zai shugabantar da su a doran kasa kamar yadda shugabantar da wadanda suka gabace su kuma zai makkana musu wato zai ba su kafuwa a cikin doran kasa wato zai kafa musu addinin su a doran kasa wanda ya zaba musu shi ya zama shine addinin su sannan kuma zai canza musu tsoron su ya koma aminci sannan suna bautawa Allah ba su hada kowa da shi Allah ya ce wanda ya kafirce bayan haka waɗannan su ne fasikai to wannan magana ta Ubangiji ta ƙara fitowa gaskiya a lokacin gashi Ubangiji ta'ala ya ba su shugabanci a doran ƙasa kamar yadda ya ba waɗanda suka gabace su kuma Allah ta'ala ya makkana musu addinin su addinin su ya kafu ya yi ƙarfi sannan kuma tsoron da suke da shi ne za a kawo musu hari da can yanzu Ubangiji ta'ala ya cire musu wannan tsoron saboda karfi da ya ba su to wannan magana ta ƙara fitowa sarari a zamanin Sayyidina Usman haka nan fadar Allah ta'ala yake da huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal kafirun wa law karihal mushrikun shine wanda ya aika manzansa da gaskiya da shari'a abin nan godinil haqqi da addini na gaskiya don ya dora shi ya ba shi rinjaye akan kowane addini koda ko mushrikai ba sa so lokacin da waɗannan ayoyin suke sauka annabi sallallahu alaihi wasallama shi da sahabbansa wato suna cikin wani yanayi da ba za su iya wato afwan ba za su ba za iya ganin abin a zahiri ba a fili ba a lokacin suna cikin wani yanayi da abin bai bayyana a fili ba amma lokacin sayyidina Usman sai gashi abin ya fito a fili maganar Allah ta'ala ta gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza halaka qaisar fala qaisara ba'dahu wa idza halaka kisra fala kisra ba'dahu ce wallazi nafsi bi yadihi la tunfaqanna kunuzaha fi sabilillah ce idan qaisar shine shugaban sarkin rumawa ya halaka to babu su kuma wani qaisar da zai iya tashi ya tsaya abu a bigiran sa haka nan in kisra shi ma Allah ya karya shi babu wani kisra da zai tsaya a makofin sa sai ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina ke hannun sa taskokin su na dukiya da suka tara sai an ciyar da su fi sabilillah sai kuma gashi Ubangiji ta'ala ya fito da wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama zahiri ta zama gaskiya a zamanin sayyidina Umar a zamanin sayyidina Uthman tun daga zamanin sayyidina Umar aka fara karya mulkin Kisra a shi kuma a zamanin sayyidina Uthman an karya mulkin Kaisar to duk wannan Ubangiji ta'ala ya yi haka dan ya tabbatar wa da musulmi alkawarinsu da ya musu kuma abin ya tabbata a zamanin sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu sannan abu na biyu da yaƙe-yaƙen zamanin sayyidina Usman suka fito da shi shine canji da aka samu ta fuskar yaƙi manufar yaƙi canji da aka samu a manufofin yaƙi wanda a da can ana yaƙi ne saboda wata ƙasa ta kwaci mu wata ƙasa wani yankinta ko wata ƙabila ta kai mu wata ƙabila hari ko wani gari ya kai mu wani gari hari ko wani abu irin wannan wannan yasa za a tashi a yaki a ita rikice-rikice saboda wannan ko dan a mallaki wani yanki ko dan a kwato wani yanki ko dan an kai ma wata kabila hari tun daga lokacin da Allah ta'ala ya ko annabi sallallahu alaihi wa sallam har zuwa lokacin al-Ahdur Rashidi lokacin khalifofi shiryayyu sai abin ya canza sai zamanin yaki ana yin shi ne bi sababin mabadi wato kyawawan manufofi na adalci na tabbatar da gaskiya suke sa a yaki ba dan an kwace kasa ta ba ba dan an kawo kabila ta hari ko wani abu a'a don a tabbatar da abin da yake adalci ne da kuma ceto wasu da ake gallaza musu da suke cikin wato kunci wasu wanda Allah ta'ala ya ba su karfi suna amfani da karfin su wajen su bautar da wasu suna amfani da karfin su su hana wasu yancin su na su bauta wa Allah su hana wasu yancin su na su karbi gaskiya to musulunci da yazo sai ya ce to dan wannan manufar ne za a shiga yaki akwai waɗanda suna so su karbi gaskiya amma wasu sun zo sun kankane harkar sun wato mamaye su sun hana musu wannan gaskiyar to musulunci ya shiga da da'awarsa a bashi ya yi da'awa ya isar da sakonsa in ya je gari in musulmi suka je gari daman za su ba da zaɓi ne ko musulunci ko jizya wato ko ku yarda ku karɓi musulunci in kuna so in ba kwa so ku yarda za ku zama a ƙarƙashin mu amma za ku riƙa biyan jizya musulunci ya ba ku kariya in suka ce su duka waɗannan ba su yarda ba ku sai yarda ya da musulunci ba ba su yarda su zauna ƙarƙashin musulmi ba to kaga sun zaɓe fito na fito ne to wannan shine abinda yaƙe-yaƙen lokacin sayyidina Usman ya fito mana da shi a matsayin wasu mutane ne wanda suke kokarin kawai su mallaki yanki ba shikenan in suka mallaki yankin bukatar su ta biya kowa da yake wannan yankin kuma ba wasu ba wannan suka yi ba ba wani suka yi suka assasa da'awa ta musulunci haka nan daga cikin irin nata'ij din ko sakamakon da waɗannan yaƙe-yaƙe suka haifar akwai batun daukan aikin soja a zamanin sayyidina Umar ya umarci kowane shugaba da kowane yanki da yake shugabanci a kowace gunduma a ƙasarsa ya rika zaɓo waɗanda aka san cewa suna da training na yaƙi suna da jarunta sun iya sarrafa makamin yaƙi a lokacin a zaɓo masa su yake cewa kada ku bar wani wanda yake da irin wannan training din a cikin yankin ku face kun kamun shi har ya ce al'ajal a gaggauta a kawo to tunanin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala a wannan lokacin shine a samu ayi at-tajnidul ilzami wato a tilasta kowa ya zo a dauke shi soja in ya so aka dauki soja sai a tsara su sai a yi musu diwan kayata a buda musu ministry ko ma'aikatar su daban inda za a saka sunayen su da albashin su da abin nan. To su waɗannan sojoji su ne waɗanda duk sanda yaki in ya taso ko ake nufin a fita yaki to su za a tilasta su fita. Kaga an daina maganar cewa kawai a zauna sai in yakin ya zo a ce kowa ya fito da wanda yake ya cancanta da wanda bai cancanta ba. To wannan a lokacin aka samar da tajnidun nizami wato daukan soja amma a tsarance a gwamnatance, aka kuma iyakance sojoji waɗanda suke na gwamnati ne waɗanda suke da abayansu suke da albashinsu suke da rawatib ɗinsu daga baitul mali. Lokacin da sayyidina Usman ya umarci Muawiya radiyallahu ta'ala ko ya bashi izini cewa yana iya fita yakin cikin ruwa, sai sayyidina Usman ya ce to kamar yadda muka faɗa a baya cewa ka ba wa mutane zabi, kada ka tilasta wa kowa da ya zama wannan yakin wani ya tafi ba tare da yana so ba, duk wanda zai tafi ya zama da yaddarsa ne da zabin kansa ne da radin kansa ne ya tafi. Waɗancan sojoji waɗanda suke na gwamnati a lokacin sai na Usman sun ci gaba, wanda su an san sojojin gwamnati ne kuma suna da albashinsu da ake biyan su ko da yaushe, saboda haka wannan bai yanke ba wannan bai dakata ba, an ci gaba da ba su albashinsu kuma duk sanda wani abu ya tashi na yaki to za su fita, ba magana ne su suna da zabi ko ba su da zabi ba, tunda daman su sojoji ne. Sannan kuma a zamanin sayyidina Usman natijar waɗannan yaƙe-yaƙe ya sa shi ya himmatu da sha'anin boda-boda ta iyakoki na ƙasar musulunci, cewa a yi ƙoƙari duk inda ake da iyaka da wata ƙasa da wani yanki wanda ba na musulmi ba na abokan faɗa ne, to a riƙa ajiye sojoji a gurin waɗanda za su riƙa zaman daku, wato kada a bar kan iyakokin musulmi babu kowa, ta yi da duk sanda aka so kawo muku hari to cikin ɗaga ƙan lokaci za a kawo muku hari. Sayyidina Usman a lokacinsa ya matsa wajen wannan, saboda haka duk wani guri wanda aka san cewa boda ce sawan ta ruwa ce ko ta waje ce ta fili ce, to sai ya sa an sa sojoji waɗanda dimin da'imin suna gurin kuma ana biyan su albashinsu duk wata, kuma ya lizumta wa dukkan gwamnoninsa da suke yankuna ko ina waɗanda za su yi wannan zaman daku ɗin cewa su rika canza su duk bayan wata shida a ɗebe na wannan gurin a kawo su, saboda zama a guri a zama sun zauna har ba iyaka to zai sa su shantake kuma su zama kamar wani kamar ma ba su jujin ba, su manta da me yake zaune da su a gurin. To saboda haka ya sa tsari cewa duk bayan wata shida za a canza waɗannan sojojin a kawo su, kuma ya samar da wasu wanda aikinsu shi ne su rika bi kowace boda inda ake ribat kowane kadar daga cikin sudur, ya samu waɗannan su rika yawo suna kawo masa bayanai game da yadda mai ake ciki a wannan sadar, idan akwai wata mulahaza wata malhuza wani abin da ya kamata a lura da shi to za a gaya masa cewa to guri kaza ana samun sakaci ko guri kaza adadin bai kai ba ko guri kaza ana buƙatar ƙari ko guri kaza akwai matsala kaza, shi kuma yana ɗaukan mataki na gaggawa akan wannan. To wannan yana daga cikin abin da sayyidina Usman ya yi, wanda kuma duk sakamako ne na wannan yaƙe-yaƙe wanda aka yi a zamaninsa. Sayyidina Muawiya wacinsa shi kansa yana da bataliyoyi guda biyu, akwai as-sa'ifa akwai as-sawaif akwai as-shawati, akwai sojojin da aka tanada saboda fita kai farmaki ko kuma wato istila wato nemo bayanai a lokacin zafi, akwai na lokacin sanyi, da kowannen su aikinsa daban. To duk wannan zamanin sayyidina Usman aka samar da wannan, wanda shi yake nuna maka irin wato kokari da aka yi a wannan lokaci. To idan muka ce za mu yi ta bayan fadar abinda irin wannan yaƙe-yaƙen suka haifar na samun ci gaba da wasu nata'ij, to abin zai tsawo kwarai da gaske. Sai abinda yake ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwa da aka tabbatar da shi a zamanin sayyidina Usman, wanda insha Allah za mu yi maganarsa da faɗi sosai kwarai da gaske, shine tara تتلع القرآن تجمع القرآن عند أنساني أذامنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدع القرآن يكي لإيرن جمعين دأكي مسا وإذا قرأنا وفتب القرآن ثم إن علينا بيانا دكما واندا أكي أذامنا سيدنا أبو بكر دكما واندا أكي أذامنا سيدنا عثمان wanda akai zaman sayyidina Uthman shine wanda muke so insha Allah mu yi cikakken bayani akan sa mutakila sai a shiri na gaba insha Allah
ana dai wadannan anan zamu tabbata akan guraren da aka bubude a zamanin sa ba dan sun kare ba sai dan yanayi na
mafi wato bayyana cikin abubuwan da akai akwai wasu gurare kanana da aka shigar da musulunci wasu akan hanya ne za a fita a jego kaza a ga wasu al'umma a shigar musu da musulunci a wuce inda aka fafata akai gumurzu akai irin shigar da musulunci ko ta hanyar sulhu ko ta hanyar abin nan su ne muka ambace wasu daga ciki
Allah ya saka da alkhairi mu sauraro anan muka zo karshen wannan shiri a yau a cikin tarihin babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Usman ibn Affan zamanin 12 a mako mai zuwa mun ji shimfidar malam cewa za mu yi bayani akan yadda aka tattara alqur'ani a lokacin halifancin sayyidina Usman Allah ya kara masa yadda waɗannan sahabbai Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya ba mu ikon kwaikwayon al'amuran da suka gabatar na addini na taimakawa wajen ɗaukakar wannan addini Allah madaukakin sarki ya alkinta ya girmama ladan su ya sada mu da su a cikin aljanna sati mai zuwa za mu dora akan wannan insha Allah a madadin Dr. Muhammad Sani Umar Musa Rijallin wanda bai gajiya ba waɗannan tsawon kwanaki satuttuka wanda har mun yi sati 12 muna cikin wannan tarihi na babban sahabi shi malam muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa yalwar kirji ya ƙara masa ilimi da albarkaci rayuwarsa da kuma albarkaci zuriyarsa wannan gudunmawa da suke bayarwa muna fatan Allah kar ya gajishe su a madadin kwamitin alhawariyun da suke daukar nauyin kawo muku wannan shiri da kuma mai kula da wannan shiri Bashir Sarki Abdul Qadir da kuma waɗanda suke yan rakiyar malam wanda ba sa gajiya a kullum su malam Bukhari Idris da kuma malam Nura Muhammad Liman da malam Mubarak Aminu Kulu Allah madaukakin sarki mai da malam gida lafiya ni da na gabatar Alkasim Abdulrahman nake cewa muku kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh